This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Iran da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin Biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan ƙasashen yamma da Iran. Amurka, wanda aka sake, sun hada da wakilin jaridar Washington Post Jason Rezaian, wanda aka kama sama da makonni kuku kwanaki 500 da suka gabata bisa zargin leƙen asiri, zargin da gwamnatin Amurka da iyalansa da abokansa duk suka yi ta musawa. An kuma saki wani limamin Kirista ba Amurka ɗan asalin Iran, wanda wani tsohon sojan ruwan Amurka ne. Iran ta saki jimlar Amurkawa 5 a cewar jami'an Amurka. A birnin Biyana, inda jami'an diplomasiya suka taru don tsimayar sanarwar fara aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da aka cima da Iran, jami'an Amurka sun ce yarjejeniyar sakin fursunonin ta biyo bayan tattaunawar tsawon watanni 9, wadda aka kammala sa'o'i 24 da suka gabata. Sun kauce ma kiran yarjejeniyar ta musayar fursunoni, a maimakon haka suka bayyana ta da halin tausayawa. Ana ta bangaren Amurka za ta saki Iraniyawa 7, waɗanda autu ne aka jefa su kurkuku au suna fuskantar tuhumce-tuhumce saboda saba ma takunkumin tattalin arzikin da aka kakaba ma Iran. Wani takaitaccen bayanin da fadar shugaban Amurka ta fitar ya ce Amurka ta yi afuwa ta jin kai ga mutanen 7, tare kuma da janye tuhumce-tuhumcen da ake wa wasu Iraniyawan kuma 14 a ƙasashen ƙetare. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zaɓi Tsai Ing-wen jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. Suka matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta KMT, wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar China tun lokacin da ta hawo gadon mulki shekaru 8 da suka gabata. Jam'iyyar shugaba Tsai mai sassauci shigin Democrat ta kuma ci kujeru masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a karo na farko, al'amarin da ka iya tasiri gaya ga manufofin tattalin arzikin ƙasar dangane da China. Da take magana da 'yan jarida jim kaɗan bayan da abokin karawarta na KMT Eric Chu ya amince da shankayan, Tsai ta yi alkawarin ci gaba da zaman lafiya da ƙasar China, wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya. Nasarar da Tsai ta samu jiya Asabar ita ce nasarar zaɓe mafi girma tun bayan da Taiwan ta fara gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa. Tsai ta ce wannan zaɓen manuniya ce ta irin dukufar da 'yan Taiwan suka yi na zama ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin na Alatu, wadda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 23 a Wagadugu, babban birnin ƙasar. Ministan cikin gida Simon Kampori ya faɗi jiya Asabar cewa waɗanda abin ya rutsa da su, waɗanda suka fito daga ƙasashe 19, sun mutu ne a harin da aka kai otel ɗin mai suna Splendid Hotel. Ya ƙara da cewa an kubutar da mutane sama da 150 lokacin da jami'an tsaro suka yunkura, to amma wasu sun samu raunuka. Kampori ya ce an hallaka masu ikirarin jihadin 3 a wannan harin, mata 2 da namiji. Shugaban Burkina Faso Roch March Christian Kabore, wanda ya kama aiki a watan jiya, ya kai ziyara a otel ɗin jiya Asabar, inda ya bayyana harin da halin tsoro mara ma'ana. Kabori ya ce ƙasar ba za ta miƙa wuya ga masu tsaurin ra'ayi ba, sannan ya jinjina ma sojojin ƙasa da ƙasa saboda taimakawa da suka yi aka shawo kan mamayar ko aka kawo ƙarshen ta. ‘Yan sandan ƙasar Indonesia sun ce sun danƙe wasu mutane 12 da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar ISIS ta kai babban birnin ƙasar a makon jiya. Sufeto janar na ‘yan sandan ƙasar Badruddin Haiti ya faɗi jiya Asabar cewa an kama waɗanda ake zargin ne a samaman da aka kai a faɗin ƙasar. Ya ce ƙungiyar ta samu kuɗi daga wata kafar da ba a bayyana ta ba ta ISIS, wacce tuni ma ta yi iƙirarin kai harin. An halaka dukkanin mahara 5 ɗin ranar Alhamis bayan da suka kai hari kan wuraren da suka haɗa da na 'yan sanda a tsakiyar birnin Jakarta da bamabamai da gurneti da kuma bindigogi. An kuma kashe wasu farar hula 2. Ɗaya daga cikin maharan wanda shi ma ya mutu, an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba lokacin da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara ƙasar, a cewar shugaban na Haiti koko shugaban na ƙasar Haiti a ranar Juma'a. Jiya Asabar a birnin Beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na ICA wanda China ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa. Duniya da wato ƙasashe 57 ne suka yi karo-karon war kuɗi dala biliyan 100 ga bankin, wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yau war kuɗi gab da fara aiki. Wannan wani al'amari ne na tarihi a cewar shugaban China Xi Jinping, wanda da farko ya kawo ƙarshe ya kawo shawarar kafa bankin gamayyar Asiya, wanda zai rinka taimakawa wajen bunƙasa ƙasashe da samar da abubuwan more rayuwa.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Cikin shirin, gwamnatin jihar Kaduna ta kammala dukkan shirye-shirye domin fara aiwatar da shirin baiwa yara abinci a makarantu. Jihar Katsina ta kashe fiye da naira miliyan 10 domin koya ɗalibai sana'o'in hannu da kuma tarbiyya. Za mu ji dabarun ingantar da koyarwa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe fiye da naira miliyan 10 domin koya ɗalibai sana'o'in hannu da inganta tarbiyyarsu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Manir Yakubu, wanda shi ne ya jawabi a madadin gwamnan Aminu Bello Masari, ya ce gwamnatin jihar Katsina ta ware kaso 20% a kasafin kuɗin bana domin inganta harkokin ilimi a faɗin jihar.
Wannan muhimmin taro da aka yi mata, wanda aka yi shi ne domin kyautata ɗabi'arsu da sauran halayen. Kamar yadda muka ji bayani, wannan kambu da aka yi mun samu yara mata guda 250, kuma an ɗauko su ne daga tsarin hukumomi guda 30 na wannan jihar. Kuma kasudin yin wannan kyan wannan taro shi ne a koya musu sana'o'i waɗanda za su amfane su har zuwa iyakar rayuwa. An koya musu sana'o'i da aka koya musu, kamar yadda muka ji bayani, don haɗa da yadda ake yin sabulu, da yadda ake yin tsakiya, da sauran sana'o'i dai waɗanda za su samu kuɗaɗen shiga wanda za su riƙe rayuwarsu har illa ma sha Allah. To kamar da ita wannan gwamnati wadda kuka zaɓa, gwamnatin kawo canji in Allah ya bani alheri, gwamnati ce wadda ɗaya daga shirƙuɗoɗinta shi ne inganta ilimi na wannan jihar. Kuma a wannan shekara gwamnati ta ɗebe kaso kashi 20% don inganta harkar ilimi. A wannan wuri ne ina so kira waɗannan yara 'yan mata waɗanda suka samu jawowa a wannan wuri da su amfani da duk abubuwan da suka samu a wannan.
Hajiya Binta Abba Umar ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shawara akan ilimin 'ya'ya mata da cigaban yara. Ta yi bayani makasudin gudanar da wannan sansani da aka tattaro ɗalibai daban-daban daga makarantu da ke faɗin ƙananan hukumomi hukumomi 34 dake a jihar.
Program dai da muke yi domin a lokacin hutu muna tattaro yara ne yan primary school da karamar secondary school JS1 domin a ara ta koya musu tarbiya da kuma yanda za su tafiyar da rayuwar su kasantuwar yanda muke ganin rayuwa ta lalace. Shi yasa muka santo yara waɗanda suke na primary school da secondary.
Wani irin nasara zaki man mai saurare nuni?
Ya abin yana da nasara sosai domin yaran suna koyon sana'a. Ka gani ana koya musu yin yanda ake hada sabulu, yanda ake hada liquid soap irin wanda ake wanke-wanke da wankin su mota da irin toilet saka. Ana hada musu yin sarƙoƙi, koya musu irin yin su. Wannan yana da ci gaba gaskiya. Yanzu da za muka fara sanarwa a radio cewa za a yi wannan program. Akwai iyaye da yawa wanda suka zo suka roƙi mu suna son dan Allah a sa yaran su domin waccan shekarar da aka yi akwai uwar da tace yanzu akan sana'a da yarinya ta koya take.
Kamar dalibai nawa kuka tattara?
250.
To shi gwamnatin jihar Katsina shi ya ba ku goyon baya domin gudanar da wannan shiri. Kamar zaki yi mana bayanin irin ɗawainiyar da yi akan wannan shiri?
Ya gwamna ya goya mana baya 100% akan wannan shiri. Ya ba da kuɗin da aka yi wannan ake feeding yaran da yan security saboda kaga mun aje da yan security da nurses da civil defense duk dai sannan kuma akwai kuɗin da aka sau kayayyakin da ake koya ma yaran kayan sana'a kuma bayan sun gama akwai gift na trolley bags. A cikin trolley bags din ana sanya masa da satan fofi su turarurruka kayan shafa da tattafan addini da exercise books da a lot of things dai a cikin trolley bags din wanda an ba mu 11 million.
Wani kira gare ki ga su iyaye ganin cewa iyaye su ake rage mu wannan ɗawainiya ta ba ƴaƴansu tarbiyya.
To kiran da zan yi ma iyaye shine wannan tarbiyya da muke kokarin mu ba su da koya musu sana'a da bayan musu da kan koda sun je makaranta ta gaba da primary kada su hadu da wasu abokai wanda za su iya jan ra'ayin su ga shiga wata hanya mara kyau. Iyayen su an sa su duba su ga abubuwan da aka koya musu su kuma su kara jaddada ma wannan ƴaƴan nasu.
Sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar ya ce hada waɗannan yara domin gudanar da wannan sansani zai taimaka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ɗaliban. Wasu daga cikin ɗaliban da aka tattara a wannan sansani sun yi mana bayanin abubuwan da suka koya kamar.
Sunana Maralliya.
To me aka koya maki a wannan gurin da kuka zo?
Koya man yadda zan yanke akaiwata kuma an koya man yadda in ne atshawa yadda zani in kare kaina.
Sunana Rusaiba.
Me kika koya a nan?
An koya yadda zan iya kare jikina. Sunana Zakiya Dalhat.
Me kika koya a wannan gurin da aka tattara ku?
An koya mana yadda zamu gyara kanmu da kyau.
Sunana Farida Nura Sani daga Katsina. An koya mana yadda zamu rika kula da kanmu da yadda zamu rika da sana'o'i da za a koya.
Sunana Amina Ahmad. An koya mana yadda zamu rika kare kanmu, zamu kare iyayenmu yadda koda kun ga wasu idan sun irin sun yi kuɗin nan ba za su rika sai su yi kamar ma ba su san iyayensu ba su ma wannan. Yanzu an tarbiyantar da mu, an gyara, an koya mu yadda zamu kare kimar jikinmu, zamu kula da kanmu, kula da ayyukan da aka sanya.
A yayin wannan sansani an gabatar da kasidu akan yadda yaran za su iya kiyaye kansu daga shan miyagun ƙwayoyi da kuma yadda za su gyara jikinsu a yayin da suke a makarantu ko suka kammala. Zaruddin Sanufuntuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masana suna danganta koma bayan ilimi kan dalilai masu yawa, baya ga rashin malamai ƙwararru da kayan aiki da ɗakunan karatu. Wani dalili da kusan ake mancewa da shi shine yara da suke fama da yunwa kuma su tafi makaranta. To ta yaya za a magance wannan batu? Jihar Kaduna za ta fara aiwatar da shirin ciyar da ɗalibai abinci yayin suna makaranta. Har ma waɗanda za su yi wannan aiki sai gana da kwamishinan ilimi na jihar Shehu Usman Adamu, kamar yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure wanda ya halarci zaman da aka yi ya aiko mana.
Sunana Hajiya Jummai. Sunana tambaya na shine an dauke ni a matsayin ƴar kwangilan da za ta ba yara abinci, to nawa ne albashi na gwamnati za ta biya ni?
To alhamdulillahi wannan tambaya naki tambaya ne mai mahimmanci. Wannan tsari da aka yi na ba yara abinci an dauki mata daga kowane gari kuma daga kowane unguwa domin su raba abinci, su dafa abinci su ba yara. Za su dafa wannan abinci akan kuɗi naira 50 akan kowane yaro, kuma za a ba kowace mace naira 50 ta dafa abinci ta ba kowane yaro, amma ba ta da albashi da za a rika ba ta a wata. Dalili kuwa shine ba ma'aikaciyar gwamnati bace, saboda haka babu wani tsarin da za a ba ta albashi. A cikin wannan kuɗi naira 50 da za ta dafa abincin kowane yaro, a ciki ne ake sa ranta dafa, a ciki ake sa ranta dan samu riban da za ta samu. domin lokacin da ake buga diddigan waɗannan kuɗaɗe a ga nawa zai ciyar da yaro, an duba an ga akan kowane yaro an ƙara mace naira kusan 10 a matsayin kuɗin wahalanta da kuɗin ice, saboda haka ba su da albashi kuma ba su da fansho balle garatuti, sai dai lada a wurin Allah da kuma riban da za su samu na dafawa yara abinci. Tambaya ta gaba.
Ni sunana Maman Richard. Ni tambaya na da zan ma Honorable Commissioner. An dauke ni dafa da abinci a makaranta. To yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su woma da zan sa wayannan kaya? Gwamnati za su ba mu kudi mu siya wayannan kayan ne ko kuwa?
To wannan tambaya ita ma tana da muhimmanci. A wannan tsari da muka yi na ba yara abinci, mun duba hanyoyi da ake dafa ma yara abinci kala-kala. Daya daga cikin hanyoyin da ake dafa ma yara a ba su abinci shine a zo da tukwanen gwamnati da kwanonin gwamnati a dafa abinci a makarantan, a kuma ba yara abinci su ci. Wannan shi ake kira village kitchen. Tsari na biyu shine irin wanda mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Ɗan Rufa'i ya sa aka dauka, wanda babu tukunyen da gwamnati za ta saya, babu kayan wato kula-kula ko flax-flax ko kwanuka, na daidai yaro shi zo zo da kwanan shi. Na biyu mace a cikin dan riban da za ta rika samu a sati na daya da na biyu, muna sa ran ta sai tukwananta da kuma sai dukkan kayayyakin da zai ishe ta ta yi wannan hidiman dafa abinci. Daga ƙarshe muna kira ga waɗannan mata da idan ma ba su da sarari ne a yanzu, kar su ɗauki kuɗi na farko su je su sayi tukunya. Kaga ba za su samu abin da su saya su dafa ma yara abinci ba. Kuɗin farko su ɗauka su dafa abinci su samo tukwane na haya. A hankali tana cikin yin wannan, Maman Rita za ta samu kuɗi da za ta sayi tukwananta kuma sun zama jarinta. Kuma ma dai ai ya kamata mutum shi ma ya dan sa wani abu ya ce wannan shine jarina in a cikin wannan harka. Saboda haka babu maganan tukwane, babu maganan kayan girki, kuɗi ne za a rika zubawa a banki kowane sati, shugabannin su na wannan cooperative su je su ciro kuɗi su rabawa mata. Kowace mace za a bata naira 50 sau adadin yawan yaran da take ciyarwa. Kada kuma ta yadda a bata kuɗin da bai kai haka ba. In kuma an manta an bata fiye da haka, to ta iddiga ta dawo da sauran kuɗi.
Ranka ya dade, barka da warhaka. Sunana Malam Abdullahi daga Kauru, ɗan trader. To ina so in tambaye mai girma bisa ga wannan ciyarwa. Ranar Juma'a dai bamu ga an sa sunayen kowa ba na maza. To mu a matsayin mu na ɗan trader, muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da aka yi mana bayani, dan an mana karamar hukuma bayani haka. Shine muke neman ƙarin bayani, ranka ya dade. Sannan kuma mun ban matan mu sun tafi wannan girki. Muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza, saboda mu ma mu dinga samu daga ciki. Shine tambayoyi na, ranka ya dade.
To alhamdulillahi, maganar ranar Juma'a da gaske ne za a ba yara biskit ne, za kuma a ba su da dan lemo haka na leda da za su sha. Wani lokaci kuma a canza a ba su da madara. Gwamnati ta duba idan ta ce za ta bar wannan hidima ya zama a hannun 'yan trader, kowa ya kwangila, to za a rika tsulawa abin kuɗi, kuma a rika kawo biskit kala-kala, wani ya kawo ƙarami, wani ya kawo babba. Saboda haka mai girma gwamna ya amince da cewa a fitar da kwangila guda ɗaya a ba kamfanin biskit da aka tabbatar kamfanin biskit ne, a kuma fitar da kwangilan wannan kayan sha a ba wanda aka tabbatar kamfani ne mai samar da waɗannan kayayyaki. Idan aka yi haka, aka kawo wannan biskit, aka kuma kawo wannan abin sha, sai a raba shi zuwa kowace ƙaramar hukuma. Daga nan kuma sai a ɗauke shi a rarraba shi zuwa makarantu gunduma-gunduma, sannan headmastoci su zo su ɗauka ranar Juma'a an kaɗa tara su raba wa yara. Mun so a taimaka wa 'yan trader, to amma ganin yanayin yadda abin yake, in har ka bar shi a hannun 'yan trader, to wani wataran zai kai biskit inda ba shi aka ce aka yi ba. Shi yasa gwamnati take kokarin ta ga ta yi abin bai daya. Maganan kamasho da za a baka tunda matarka ta tafi dafa abinci, ina ga sai dai kai na damo, sai dai kai haƙuri, kuma kada ka sa ido akan dan kudinta da za ta samu, domin riban ba wani mai yawa bane. To amma na tabbatar kila idan ta gama abincin za ta san ma dan ta karami da bai isa je makaranta ba. Kaga anan ta baka kamasho ta ciyar da danka. Amma kuma kada ka aje mata wani katon kwano ka ce wai wannan ne na mai gida, ko ka zo gida kana ta kumbure kumbure cewa ta yi alala ba ta aje maka ba. A kul ka saki ka daukan alalan gwamnati, to ka ci alalan Malam Nasir ɗan Rufa'i, kuma za a bi ka sai ka fito da shi. Wannan ita ce gaskiyar magana.
Ran Honorable Commissioner ya dade. Sunana Mama Amina daga Chukun. Matsalan mu a wannan yanki shine matan mu sun nemi wannan aiki na dafa abinci, basu samu ba sai sunayen wasu suka fito, wasu daga waɗansu yankuna. Mu kuma muna da burin mu ga cewa mu ne muka ciyar da ƴaƴanmu abincin da za su ci. Yanzu ya ake ciki?
Masaro, sai ku bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba. Rashin ƙwararrun malamai yana daga cikin matsaloli da ake gani a koma bayan ilimi. To shin waɗanne irin matakai ne ake gani suka kamata a ɗauka domin inganta harkar ilimi? Wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad ta yi wannan tambaya ga Dr. Sani Aliyu, Daraktan Hukumar Kula da Kolejojin Ilimi na Najeriya.
Akwai bangarori guda biyar da ake so a hori malamai. Ana so a hori malaman da za su je su koyar da yara ƙanana daga shekara biyu zuwa uku hudu. Malami ya san yadda zai tarbiyyanci yara, ya san abin da ya kamata a koyar musu, ya san abin da suke so su koya. Tanan ne ake zakulo, ake gano yara tun daga wannan shekarar wani abu yaran ya fi so, wanne ne ya fi fahimta. Sai a samu a tura shi ya yi ta karatun abin da yake fahimta ko ya fi so. Ɗaya kenan. Na biyu, a iya kuma suna da ɓangaren da za a horar da malaman da za su je su koyar a primary school. Akwai ɓangare na uku, shine a hori malaman da za su je su koyar a ƙananan azuzuwa na secondary. Ɓangare na hudu, a hori malaman da za su je su koyar da yara masu ƙwazo wanda kai hun basirar su in ka hada su da ƴan uwansu da suke aji daya kamar sun dakile su ne. Sannan akwai kuma ɗalibai waɗanda yake ko makafi ko kurame ko guragu ko dai masu wata miskila wanda miskilar ba za ta hana su, ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗaukan karatu, amma saboda jahilci musamman ma nan ƙasar Hausa, yaro da yake gurgu ne ko wanda yake makaho ne ko wanda yake kurma ne, sai ka ga ba za a sa shi a makaranta ba. Wani ma kurantar tasa ba ta kai ta kawo ba. In ya samu ya je makarantar aka sama masa inji da zai sa a kunnensa, in kana magana sai ya ji duk abin da kake faɗa. To duk duniya abin da take ciki kenan. Ana so kowane irin mutum ne, kuma ko yaya yake yanayinsa za a iya kai shi makaranta. Sannan a hankali a gano wace basira Allah ya bashi, a gwada masa, a sa shi makarantu, a bashi kayayyakin aikin da zai iya yin wata sana'a da zai dogaro da kansa. Sannan akwai na ƙarshe, a hori malamai da za su je su koyar da ƴan uwanmu maza da mata waɗanda su ba su samu damar shiga makarantun nazare, firamare da sakandare ba, domin su iya rubutu da karatu. Duniya ba ta ci gaba idan mafi yawan jama'a dukansu jahilai ne. A Najeriya wallahi waɗanda ba su yi karatu ba sun fi wanda suka yi karatu yawa. Idan karatun nan na manya ba mu tashi a kansa ba, to ba fa za mu ci gaba ba. Kamar yadda ake cewa, idan ka koyar da ƴa mace ka koyar da al'umma ne, in ka koyar da ɗa namiji ka koyar da mutum ɗaya. Haka ilimin manya yake, idan ka koyar da iyayen kansu suka iya rubutu da karatu, suka san darajar makaranta, to ba sai ka faɗa musu ba za su kore ƴaƴansu zuwa makaranta, kuma su ba su irin dukkan taimakon da ya kamata domin su yi karatu.
Da na juya game da irin goyon bayan da ya kamata iyaye da sauran jama'a su bayar akan ilimin ƙananan yara, wato ECCDE, ga abin da yake cewa.
Wannan shiri alhamdulillah ta ko ina, idan aka cewa ne hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. idan kowa ya tashi ya bada gudunmuwarsa babu wanda ba a buƙatar gudunmuwarsa kamar yadda mutanen mai martaba sarkin Argungu suka yi suka tara kuɗi aka samu ɗan littafan da yanzu suke ɗakin karatun da yake kwalejin kowa idan ya kawo gudunmuwarsa ana buƙata wannan hukuma da ta ware waɗannan abubuwa ta yi ne domin a taimaka a samu tun daga mataki na farko ko shine inda zaka koyar da yara ƙanana ƴan shekara abinda ya kama daga 2 3 zuwa 4 ka fara tabbatar da su su san da karatu su iya shi su koye shi duk duniya haka ake yi mu ne saboda rashin ci gaba sai yaro ya shiga shekara 6 sannan a jawo shi a kai shi primary amma makaranta tana farawa tun daga nazare ma'ana kai kafin ma nazare din akwai ajujuwa da aka bude idan misali uwar yaro tana aiki ta kai yaron ta ajiye shi anan har lokacin da za ta dawo daga wajen aiki ta zo ta dauki danta ana renon sa ya tashi ya bude ido ya ganshi a cikin harkar da ta shafi karatu da kuma koyarwa waɗannan hanyoyi ne da aka taimaka kuma dukkan waɗanda suka sa hannu ba abin da zamu ce sai dai Allah ya saka musu da alheri
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilan mu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita da sautin shirin anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako
kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Irin da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin Biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da Iran. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zaɓi Tsai Ing-wen jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. Suka matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta KMT wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar China tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru 8 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin nan na Alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 23 a Wagadugu babban birnin ƙasar. 'Yan sandan ƙasar Indonesia sun ce sun danƙe mutane 12 da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar ISIS ta kai babban birnin ƙasar a makon jiya. Jiya Asabar a birnin Beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na Asiya wanda China ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa. Ƙasashe 57 ne suka yi karo-karon uwar kuɗi dala biliyan 100 ga bankin, wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yawan uwar kuɗi gab da fara aiki.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.